Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi a yau Laraba 5 ga watan Fabrairu shekarar 2020 A cikin shirin za a ji cikakken rahoton zuwan wata tawagar Najeriya Amurka da mayar da kudin da suka ce a bace ya sace
ainihin an boye kudaden nan da sunayen kahuna an boye su da sunayen mutane an kuma dauki mataki na kwato su
to amma Hamza Al-Mustafa na cewa
tun daga lokacin da shi marigayi ya rasu zuwa yau shekara 22 kenan a shekara 22 kullun kaji an ce kaza kudin tamfar bai karewa
kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Mu'azzu muna kuma tafa da sharhin jaridun Kabaru sai kuma wasu ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu To kafin mu kawo muku rahotannin mu saboda matsalolin da muke fama da su zamu dubi batun takaddamar da ake ci gaba da yi kan wani rukunin kudade sama da dala miliyan 308 da ake zargin tsohon shugaban Najeriya da mulkin soja Sani Abacha ya sato ya koyi wanda wata tawagar Najeriya karkashin Attorney General kuma ministan shari'ar kasar Abubakar Malami wanda ya kawo ziyara jiya ofishinmu na birnin Washington DC ta zo daukawa ko rattaba hannu akai dan wato cimma yarjejeniyar mai da kudin a Najeriya inda abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya tambaye shi ainihin makasudin zuwan su bin sawun kudin sai ya ce
makasudi dai shine abin mu ya bace ta fuskar taro da kwabo a matsayin mu na kasa ta Najeriya kudade wadanda ke da nasaba da Najeriya an yi awon gaba da su an yi sama da fadi da su ce bance ziyara ce ta sa hannu akan daidaituwa akan mai da kudin gida wato mai da su Najeriya da kuma ainihin mai da su akan sharuɗa wadanda an ka daidaitu tsakankanin wadannan kasashe an sa hannu akan wannan yarjejeniya an kuma amince wadannan kudi za su taso daga kasar Island of Jersey cikin kwana 28 su iso America su kuma tashi daga America su koma Najeriya cikin kwanuka da ba su wuce 40 kudaden doriya
to idan kana maganar wannan kudade da kake ittifakin cewa an sace su an fitar da su daga Najeriya an kawo su wata kasa ana iya cewa waye yayi wannan aiki ko kuma a zamanin gwamnatin waye akai wannan gwamnatin taku da take kirarin yaki da cin hanci da rashawa
wadannan kudade ne wadannan ake tabbata akan cewa an dauko su daga Najeriya tun a lokacin gwamnatin mulkin soja ana maganar gwamnatin dake da nasaba da shugaban kasa Sani Abacha
idan kana maganar gwamnatin Sani Abacha ana iya cewa waɗannan kudade an fitar da su ne daga Najeriya waɗanda suke cikin asusun shi wannan tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha koko suna cikin wani account wanda yake yake da nasaba da dangin shi
ala kulli halin magana ita ce kudaden nan kudade ne wanda nake da nasaba da Najeriya ana kuma zargi wanda ya danganci cewa an dide su ba ta hanyar Allah da Annabi ba ana ko aka kuma bi kaji akan wannan tunani kuma akan wannan fahimta aka shirya komawa da waɗannan kudade gida Najeriya
to babu tabbacin wani asusu aka sa waɗannan kudade kenan
asusu wanda aka sa su kamar da nema bayani an kai su asusu na ajiya ne a kasar ainihin Island of New Jersey
to idan kai magana cewa an dauko kudaden nan an kawo su an aje su a wannan kasa abinda mai tambaya zai ce shine idan aka dauki kudin nan an kai su wata kasa ai ba zuwa akai aka gina rami aka aje su ba ba kuma zuwa akai gidan wani aka aje su ba dole an aje su ne a cikin banki to abin tambaya anan wannan account na banki da kudin nan suke ciki sunan waye a jiki
gaskiya al'amari shine sunaye ne daban-daban wadanda akai umhari da su sunan mutane da sunan kamfuna
so ɗan Najeriya za su so su san waɗansu daga cikin sunan nakin nan da kuma waɗannan kamfanoni da sai aka sa waɗannan kudade
bazan so in ma bayani akan shakku ba da rashin tabbas akan wannan ainihin ta wannan fuska amma dai abin a gaskiya al'amari kudade ne waɗanda suka boye a sunayen kamfuna da sunan abun kansu abin mafi ala shine ainihin an boye kudaden nan da sunayen kamfuna an boye su da sunan mutane an kuma dauki mataki na kwato su sannan za a ci gaba da daukan mataki na bin kaji wanda ke da nasaba da abin da ya danganci ainihin ruwa wadanda kudaden nan suka ja tsawon lokaci a wannan gaba wanda ke da nasaba da mu'amalolin da suka danganci ruwa yana yiwa bukata ta kama ta bayyana ma ƴan Najeriya irin wadannan sunaye amma saboda jin damuwa da tsoro na dagula lissafin bincike ba kai gaba da ya kamata in shawar bayyana sunayen mutane ko kankunna wadanda ke da ainihin da aka yi umarni da su domin wannan boyon ba a halin
Alhaji Abubakar Malami ministan Shari'ar Najeriya kuma Attorney General din kasar ke bayani kan musabbabin zuwan su nan Amurka don maida kudin da aka ce tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya sace to bayan da yaji ta bangaren Najeriya kuma koko gwamnatin Najeriya abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya ji ta bangaren gwamnatin Abacha ta bakin tsohon babban komandan dogarawan tsaron fadar shugaban kasa Abacha a lokacin wato Manjo Hamza Al-Mustafa wanda yace
ni nayi aiki da marigayi cikin amana da gaskiya da tsoron Allah mun bauta wa Najeriya da gaskiya gwamnatocin da suka gabata sun mun tambayoyi ne kuma na kalubalance su a bincike ni a fara da ni kaina in an ga na saci ko boto kada a tausaya mun amma tun daga lokacin da shi marigayi ya rasu zuwa yau shekara 22 kenan to shekara 22 kullun ka ji an ce kaza kudin tamkar bai karewa wannan abin shi yake sai mun kai na farko kenan na biyu na san matakan da ya dauka akan tallafawa Najeriya lokacin da za a sa wa Najeriya takunkumi kuma manyan ƴan Najeriya kudu da arewa duka aka taro aka yanke shawara ajiye kudi a waje ko da an sa takunkumi Najeriya ba za ta tagayyara ba amma bayan rasuwar sa tambaya ta shine ina wannan kudin yake ina wa'annan dattijawan suke to wannan kudin kuma da ake cewa miliyan 200 wanda a yau chairman na local government ma na suna sace biliyoyi to amma dai wannan 200 da ake magana yaushe ne ne aka sa wannan kudin wane ne yaje ya taka kudin nan a America dan ni tsawon aikin da muka yi yana shugaban kasa shekara 4 da wata 7 ba mu je America ba bai je ba ban kuma sani ba to wane ne yasa to kuma da wannan suna yasa to wannan kudin da ake fada menene dalilin saka shi na san dai shi General Abacha ba shi da rai a yau to kuma hali irin na Najeriya idan ka tsaya ka duba yanda yayi nasa mulkin da kuma abin da yayi wa kasa sai kuma ka duba wanda suka fara fada da shi wato wanda suka bayan baya nan wanda suka karbi mulkin har zuwa lokacin da waccan gwamnatin ta tafi zaka ga kullun a haka ake amma inda za a kalubalanci kowace gwamnati da ta zo ta gabata to lalle in dai aikin gano abin da aka kwashe ne to lalle Najeriya mai arziki ce to amma zaka gani rantsuwa daban yin aikin daban ni fa ban ce rashawa da cin hanci kada a yake shi ba ni ina kan gaba akan a yake shi amma a yake shi gadangadan kuma gaba daya in kuma har za a yi haka to lalle ƴan Najeriya za su ji mugun mamaki Allah ya kawo lokacin da za a yi fada da rashawa da cin hanci bisa ga gaskiya bisa amana tsoron Allah da tausayawa Najeriya
to Major Hamza kamar yanda ake ta cewa tun kusan bayan rasuwar shi General Sani Abacha har zuwa yau duk gwamnatoci da aka yi a baya sai kullun su ce sun karbo kudaden da Abacha ya sace a kasashen waje ana iya cewa dan yau Abacha baya raye shi yasa ake bin shi da wannan kasafin kenan
lokacin da shi dai marigaye aiki kasan an taka kafar waɗansu wanda suna ganin su sun fi karfin Najeriya sun fi karfin doka wannan kam ya an yi kuma an yi ne bisa ga rantsuwar da aka yi kulle wanda suka yi sata kulle wanda suka so su juyar da gwamnati kulle masu haddasa wa Najeriya fitina da waɗansu manyan ƙasashe bisa ga ƙarya da cin amana wa'annan kam an tunkare su har a gaban Ubangiji yanda na gaya maka nan haka za mu faɗa haka kuma zan faɗa ni zan bugi ƙirjin mun yi abin da muka yi na tallafa masa na riƙon Najeriya bisa ga amana kullum a yunkurin su juyar da shi ake yi rashin amincewa haka na san ya sa shi ya zama maki ga wadansu manya, amma ni ka san maganar gaskiya ta tashi mu ba ma shakka gara ai yanda za yi a tsane mu ko ai fada da mu akan gaskiya akan mu zo muna munafurci mu babu munafurci ba ci amana ba sata ba yaudara, amma in za mu bi Najeriya nan da gaskiya a matsayin mu na ɗan adam to lalle lalle akwai kurakurai da dama a yanda abin yake manyan barayi su suke nuna cewa wani ya saci kaza wanda isa cika man buhun gishiri shine yake cewa a ga wani sun ya dau cokali guda, saboda haka su ba a fadan nasu na miyagu a sai dai su nuna na wani domin su nuna nasu gwaninta.
Tsohon wato babban kwamandan dogarawan tsaron fadar shugaban kasa karkashin gwamnatin Sani Abacha kenan Manjo Hamza Al-Mustafa ke bayyana matsayin gwamnatin wancan lokacin kan zargin cewa an yi sata a karkashinta. Yanzu dai ga Aisha dauke da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. A yau ne shugaban Amurka ya fuskanci majalisar kasar don sanar da su yanayin da halin kasar Amurka take ciki a wani taron da aka saba yi shekara-shekara inda ya gabatar da jawabinsa, wanda ya fara da cewa shekaru uku da suka gabata ne muka kaddamar da shirin dawo da martabar Amurka. Na tsaya a gaban ku yau domin sanar da ku irin nasarorin da kasar mu ta cimma cikin waɗannan 'yan shekaru. An samu haɓakar ayyukan yi, albashin ma'aikata ya inganta, kazalika talauci ya ragu sosai. Aikata laifuka ya ragu, abin da ya sanya amincin gwamnatinmu ya inganta idan al'ummar kasa, kuma kasar mu a kullum dada bunbunƙasa take, kuma sannu a hankali kimar kasar ta fara dawowa. Abokan hamayyan Amurka kuwa sun fara karatun tanatsu, kuma makomar Amurka tana dada haske. A yau ina farin cikin sanar da ku cewa tattalin arzikin kasar mu ya inganta fiye da lokutan baya gaba daya. Mun sake inganta harkokin sojinmu, kuma a yanzu ƙarfin ikonta ya fi na kowace ƙasa a faɗin duniya, kuma har yanzu muna kan aiki akan hakan. Idan kuka ji irin turbar da na ɗora ƙasar nan a kai yau, abin zai nuna muku irin azamar da muke yi a tsarinmu wanda ke tafiya da kowa, kuma babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta kusan kamo ƙafarmu a wannan fanni. Tunda na hau karagar mulki na samar da sabbin ayyuka sama da miliyan 7 a cewar shugabar wanda ya zarce alƙalman masana da miliyan 5 a wancan gwamnatin da ta shuɗe. Rashin aikin yi a tsakanin al'ummomin baƙaƙen fata, 'yan Amurka da kuma Latino Amurkawa da asalin 'yan ƙasashen Asiya ya ragu sosai fiye da lokutan baya a tarihin Amurka a cewar shugaban. Talauci da al'ummar Amurkawa 'yan Afirka suke fuskanta ya ragu fiye da yadda aka taba gani a shekarun baya. A cikin shekaru 70 kuma ba a taba samun raguwar rashin aikin yi tsakanin mata ba kamar yadda aka samu cikin wannan 'yan shekaru uku. A bara ma mata ne suka mamaye kaso 72 cikin 100 na guraben sabbin ayyuka da aka kirkiro. Mahukuntan kasar yace kada ku manta cewa nasarar da ta kasance mafi muhimmanci a gare mu a nan Washington, wato mazaunar ikon kasar mu, shine yiwa al'ummar mu wato na Amurka aiki. Al'ummar mu ita ce abin alfaharin kasar mu, kuma kasar mu tana aiki ne don tabbatar da 'yan kasar sun cika burinsu. Alƙalman sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin South Bend, Indiana, Pete Buttigieg da kuma sanata mai wakiltar jihar Vermont, Bernie Sanders, su ne kan gaba a zaben Iowa caucus na jam'iyyar Democrat, bayan da wani rikici ya ɓarke da daddare wanda ya rikita al'amura a daren jiya. Tare da wakilan ƙasa 41 don kama aiki, Buttigieg yana da kaso 26.9 cikin 100 wanda ya ɗara kaso 45 wanda Bernie Sanders yake da shi. Biye da su kuma sanata mai wakiltar jihar Massachusetts Elizabeth Warren, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, da sanata mai wakiltar Minnesota sanata Amy Klobuchar, wasu 'yan takara shida kuma suna biye da 'yan takarar da suke kan gaba. Sanders yana gaba da yawan ƙuri'u akan wannan takarar mai muhimmanci. An fara wani tattaunawar soji da na tsaro don samun yarjejeniyar tsagaita wuta mai ɗorewa a Libya, wanda wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suke jagoranta. Ana ci gaba da tattaunawar a yayin da ɓangarorin biyu da ke rikici a Libya suke ci gaba da take yarjejeniyoyin sulhu da aka gindaya musu a tsakiyar Janairun bana. Ma'aikaciyar muryar Amurka ta ruwaito cewa manyan jami'ai biyar da gwamnatin sulhun National Accord ta nada a Libya da kuma wasu manyan jami'an soji biyar da jagoran ƴan tawaye Khalifa Haftar ya nada sun halarci taron.
Sai da Aisha Mu'azu da labaran duniya. To kamar yadda ba a rasa ji ba, an samu matsala a zaben fitar da dan takara na jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar Iowa. Abokin aikinmu da ya je turo mana labarai kan wannan wato fitar da dan takara da aka yi ya dawo kuma ya dawo mana da guzarin abin da ya wakana. Ga bayanin da ya mana.
Tsaikon da aka samu da ba sabon ba na fitar da sakamakon zaben fidda ƴan takara na Iowa na jam'iyyar Democrats ya haifar da ra'ayoyi mabambanta. Tuni da ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar da suka isa hamshiya domin mataki na gaba na zaben ba tare da sanin matsayinsu a zaben na Iowa ba, suka bayyana ra'ayoyinsu akan tsaikon, yayin da wasu suka saka alamar tambaya akan jinkirin, wasu kuma suka tausayawa dalilan da suka haifar da tsaikon. A bangaren masu zaben ma an sami ra'ayoyi mabambanta. Paul Markley ya bayyana damuwa da tsaikon, ya kuma bayyana dalilinsa.
I think we need to make a lot of changes in the country and I hope that will involve a democratic president.
Yace ina fatar za a taimaka a zabi dan takara da zai yi wa kasar nan aiki da kuma sauya ƴan jam'iyyar Republican da masu zaman kansu da ba a gamsu da rikon ludayensu ba. To sai dai wata mai zabi a Iowa, Daryl Ahern, tana da ra'ayi mabambanci.
No, I have no suspicion and it doesn't seem like anyone's questioning the integrity of the election.
A'a, bana zargin komai. Bana tsammanin akwai wanda zai saka ayar tambaya akan sahihancin zaben. Idan akai la'akari da namijin kokari da suke yi na tabbatar da adalci da kuma bada sakamako na gaskiya. Don haka ba matsala. Za mu jira sakamakon.
A daidai lokacin da aka soma bayyana sakamakon zaben da yammacin Talata, a yanzu hankali ya karkata a jihar Hampshire inda za a gudanar da zabe na gaba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Iowa.
To gaida Murtala, yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda Aisha Mu'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku lade marhaban cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai yi duba ne game da matsalar fari da ake fuskanta a wasu ƙasashen Afirka. Wanda wata kungiya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa hakan ka iya zama barazana ga samar da wadataccen abinci a Afirka, a wannan yankin na Afirka.
Sunana Umar Sali'anka daga kungiyar Rajin Kare Muhalli ta Najeriya. Wasu lokuta akwai abubuwa da dama da suke kawo faruwa na Allah Ta'ala da yake sa abu ya faru da ake kira cewa natural. Akwai kuma abubuwan da ɗan adam shi yake daɗa tsokano su. Yana da tasiri sosai cewa a yi duba na musamman na tsanaki da yanda halittu suke fitowa ta ƙarfi da yaji suke shigowa neman abinci. Wannan yana da alaƙa sosai da yanda ɗan adam yake keta haddin su waɗannan tsirrai da kuma dabbobi da tsuntsaye da kuma su ƙwari da ke gani kamar su fari ɗin nan. Akan je a taɓa inda suke zaune saboda ne ƙoƙarin faɗaɗa ƙasa da ake yi na gine-gine da kuma sauran hanyoyi na ɗan adam yadda yake ci gaba. Domin me duniya ta ci gaba yanzu ana hayayyafa sosai. Hayayyafan nan yakan sa mutane sukan so su daɗa faɗaɗa filin noma da kuma filayen da za su yi gine-gine. Hakan a duniya wata kungiya ta Human Nature Project ana duba yanda al'amuran sukan taɓarɓare ba ga ɗan adam ɗin ba kuma ba su tsirran ba kuma ƙwari ba a duniya. Domin ne akwai zafi da yake na musamman da yakan sa ƙwarin nan su fito kuma su hayayyafa a gurguje. To kuma dole sai sun nemi abincin da za su ci, kuma abincin yana musu ƙaranci domin ne ana sare guraren da yakan zama musu gidaje. So dole idan ka kori abu daga gidansa ya nemi wani gurin da zai zauna, babu yanda za a ce ba a rayu ba. yanda dan adam dole sai ya samu hali kuma wayannan tsirrai da kwari sai sun nemi masauki duk ko ta ina kuma za su zo su zauna
kina na kodin sai a duniya jore a cikin jami'a na national environment church and education personal education na nasiya in hali na dan adam yawanci jama'a ba sa bin doka sai an ci da kuma wannan shi ya kana da dokoki da shi da hali da kan batun da ita idan da an kasu ne saboda a ce yin hali wanda ya shafi iska a sa ruwa hatta yadda ya kamata mutum ya rinya da shara duka akwai duka a kai amma yawanci abinda ke faruwa wasu ba san da wannan harkin a kansu ba sai shi ne cikin ayyukan da muke shi ne faɗakar da mutum ya ma sai ce suna da haƙƙi na lura da muhalli na ɗaya da suka lura da muhalli sun lura da kansu in babu muhalli za mu yi sama da bayan da zamu za mu maganar iska in suka lura akwai jihohin mu misali a cikin nan Najeriya wanda in ka je kai kanka ka ga iskar da kake shaƙa kafin iskan ya gurbata da yadda ɗan adam kuma ya ce shaƙar yana na iskan zai jawo masa matsaloli na rashin lafiya kala kala sai ka bi wa manyan birane kamar irin su Lagos su Kano su Katako don su je iskan kanta a gurbace take akwai dokoki na da aka sa saboda ya tabbata an samu iska mai kyau na kamfani ne yake jawo gurbatar iskan nan ya ce shi da wadan ke ne yake jawo saboda abubuwa biyu ne suke yi da jawo gurbatar iska akwai wanda ya kan taso haka kawai wato wanda ake cewa mata ba ɗan adam ba ne yi shi yanzu lokacin hunturi da akwai tsira amma akwai abubuwa da ɗan adam yake yi su wannan dokoki ne kamar na gurbatar iska an yi shi ta daga a fatar an samu iska mai kyau yadda ɗan adam da sauran halittu ba su amfani da shi su wajen sarrafa rayuwarsu
a ɓangaren lafiya kuma Dr. Ibrahim Kana ya jaddada irin matsaloli da ke tattare da wasu al'amura da muke aiwatarwa na yau da kullum wanda yake shafar lafiyar al'umma.
Su ma idan irin wannan matsaloli ne taso.
Masu juna biyu kenan.
A ƙwarai da gaske ana haifar yara da suke da matsaloli. To yanzu za a ce tunanin aka cewa duk ko wata kilarwa irin matsalolin juna yanzu suke kawo ake haifar yara da kira ake samu su da wani cuta da muke kira autism. Duk yaro a bishi bai da wayo bai da ilimi bai ma iya magana da wuri bai iya tafiya da wuri gashi nan duk ɗaya kana kana da ke haifar yara a duniya an kasa gane me yake kawo haka. To ana ma ɗan taso da irin wayannan amurka da ke al'amari da ke faruwa a duniya da baki ɗaya su kasashen da suke akamar musamman mu Najeriya wani abin ya shafe mu a gaskiya sai mu mutum ya je guraren da ya fi dace a kan mai na farko saboda a kan mai da ake wani lokaci ana samun aman rijiyoyin sai ka ga cewa mai ya zuba ta ke rafi ta fasi
ko masu saurare mun ɗauko gangara sai dai kuma lokaci ya yi halinsa sai ku tara da mu a makon gobe inda za mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da wanda ya haɗa mana shirin har ya zo gare ku Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan huta lafiya.
To a gaida Aisha kafin mu ci gaba wato kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan wannan haka ne yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Resistant anda ta mana sharhi ne kan yanda kungiyoyin siyasar kasar Jamhuriyar Kamaru suka fantsamu lungu da sako na kasar ta Kamaru domin neman magoya bayan su kasancewa za gudanar da zaben kanin hukumomi da kuma na ministan dokoki na kasar a ranar 9 ga watan Fabrairu nan. Jaridar Etudiant kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi ga dukkan alamu dai mata a kasar Jamhuriyar Kamaru kansu ya fara wayewa domin sun fara tsundumuwa cikin harkokin siyasar kasar. Jaridar Education ta kasar Kamaru ta ce gwamnatin kasar ta yi kira wajen ganin a mika wa matasa matsayi daidai ware da musamman a guraben ayyuka a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridar Reporter ta kasar Kamaru tsokaci ta yi kan yanda yan takarkari a kasar ta Kamaru suke amfani da makudan kudade domin gudanar da yakin neman zabe a fadin kasar baki daya. Sai jaridar Sareto ta kasar Kamaru ita kuma tace hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Kamaru ta bayyana a fili cewa ashirye take domin ta tunkari zaɓen da za a gudanar ranar 9 ga watan Fabrairu nan. Jaridan Abokat kuma cewa ta yi jaman tsaro a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru suna cillawa waɗansu ƙauyuka wuta anda suke zargin cewar maɓoyan masu ɗauke da bindiga ne a wannan bangaren. Jaridan Cameroon Tribune kuma ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya ba wa malamin makarantar da ɗalibin sa ya masa yankan rago a kasar lambar yabo kuma ya mika ta'aziyarsa ga iyalan mamacin. Jaridan Azani kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce manyan limamai na addinan kasar guda biyu musulunci da kuma kiristanci yanzu dai sun gudanar da addu'o'i ta ko'ina a fadin kasar ta Kamaru domin neman medika ya sanya a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana. Za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Mutation anda ta bayyana mana cewar ga dukkan alamu dai a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru da kyarne za a gudanar da zaɓuɓɓuka na ranar 9 ga watan Fabrairu nan saboda masu ɗauke da bindiga suna ta barazana ga masu gudanar da yakin neman zaɓe a bangaren su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ta gaida Awwal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana a rajin Musa American Sierra Basin Nigeria mazauni Owari. Ina son in gaya ma shugabannin jihar Zamfara waye sai yi kashe kuɗi idan suna da tunani da hankali da yangen nesa. Kar su manta su dubi inda sun karatu cikin yakin yan ta'addar kinnafin da barayin shanu. Ba wai ku ce ku ci za su yi na siyasa ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga mai girma shugaban ƙasa mai adalci. Irin abubuwan da gwamnan Lagos suke yi al'ummar Arewa waɗanda suka je Sudani domin yin hayar Babura da Abibi ta sahu da irin kullatuncin da suke fuskanta da wulaƙanta da ake musu. To ya kamata mai girma shugaban ƙasa Isa Baki al'ummar Najeriya guda ɗaya ce.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma kuma takaitattu.
To a takaice jiya ne shugaban Amurka ya fuskanci 'yan majalisar kasar don sanar da su yanayin halin da kasar Amurka take ciki inda ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara da aka saba gudanarwa wanda yake nuni da cewa tattalin arzikin Amurka na daɗa haɓaka. Alƙalman sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ne da sanata wakiltar Vermont Bernie Sanders suke kan gaba a zaɓen Iowa caucus na jam'iyyar Democrat.
Ba saurare nan muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga kungiyar ƴan jaridar Najeriya NUJ shiyar Kaduna saboda rasuwar tsohon sakatarenta Mazi Dominic Uzu a wani hadarin mota a hanyar Kaduna zuwa Zaria jiya Talata. Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Aisha Mu'azu wacce ta karanto mana labaran duniya. Da salaban abu wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu Darius Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.